ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Litinin a yau 5 ga watan Ramadan, hijira 1444, wanda ya zo daidai da 26 ga watan 3 miladiya 2023. Cikin karatunmu na tafsirin littafin Allah Maɗaukakin Sarki, har yanzu muna cikin Suratu Luqman, inda a jiya muka fara karanta wa'azin Luqman da ɗanshi, kuma a yanzu insha Allahu ta'ala za mu ɗora a kan aya ta 17, jiya mun tsaya kan aya ta 16. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تفعل خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
نعم. لقمان يتقى بدي وأنسى وأزي إتي يا بني يا سيد أنت أنا أقم الصلاة ka tsaida sallah, wa amur bil ma'ruf kai umarni da kyakkyawan aiki, wanha anil munkar ka hana mummunan aiki, wasbir ala ma asabak kai yi haƙuri akan abin da ya same ka, inna zalika min azmil umur haƙiƙa haka yana daga cikin manya-manyan lamura, wala tusair khaddaka linnas kada ka juyar da fuskarka ga barin mutane, wala tamshi fil ardi maraha kada ka tafi kana alfahari da nuna isa a bayan ƙasa, inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah baya san dukkan wani mai fariya mai alfahari, waqfid fi mashyik kai tafiya tsakatsaki, waghdud min sautik ka rage muryarka, inna ankaral aswat mabi munin muryoyi la sautul hamir ita ce murya ta jakuna. Luqman ya ci gaba da yi wa ɗansa wa'azi, a wa'azin da muka karanta wanda ya yi masa jiya, ya yi masa magana kan kaɗaita Allah Maɗaukakin Sarki da nisantar haɗa Allah da wani wanda shi ne tauhidi, sai kuma yi masa wa'azi a dangane da kula da muraqaba, kula da sanin cewa Allah yana ganin mutum a duk inda yake, da abin da mutum yake aikatawa ko yake yi ko yayi, to babu abin da zai ɓuya ga Allah. To nan kuma sai gangaro abin da ya shafi ibada. Dama wasiyar Luqman ga ɗanshi ta haɗa abubuwa ne guda huɗu, waɗanda su ne usulul shari'a, su ne tushen shari'a, su ne tushen addini. Abu na farko al-i'tiqadat, babin aqida, wanda jiya mun karanta magana hali ga barin shirka, umarni da kula da sanin cewa Ubangiji duk abin da ake ya sani, kuma babu abin da zai ɓuya ga Allah. Sai kuma na uku al-a'mal, wanda shi ne yau muka shiga babin a'mal, ayyuka ka tsaida sallah, kai umarni da kyakkyawan haiki ka hana mummunan aiki. Sai kuma na uku shine adabul mu'amala, yadda mutum zai mu'amala da mutane. Shine wala tusair qaddaka linnas, kuma wannan adabul mu'amala ne. Sai kuma adabul nafsi, yadda zai na dubban da suka shafi mutum kallon kanshi. Waɗannan abubuwa guda hudu su ne usulul shari'a, kuma su ne abinda Luqman yayi wa ɗansa wasiya ko kuma yayi wa'azi a kansu. Ya bunayya ya kai ɗanɗana aqimis salata, ka tsai da sallah. Duk inda ake maganar tsai da sallah, za ka ga malamai suna maganar yin sallar a kan lokaci, yin ta tare da kiyaye shirarrenta da wajibanta, yin ta kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Inda mutum zai dinga yin sallah a kan lokaci, amma baya cika wajibanta, baya cika ruku'u, baya cika sujjada, babu nutsuwa a ciki, to wannan bai zama cikin masu tsai da sallah ba, duk da yana yin sallah a kan lokaci. Inda zai zama yana cika rukunai, yana cika ruku'u, ya cika sujjada, amma kuma baya yin sallar a kan lokacinta, wannan ma bai zama mai tsai da sallah ba. Yanin tsai da sallah yana buƙatar sai ka haɗa abubuwan da aka ce ka haɗa tun daga abin da ya shafi sarki na yin alwala, sannan bayan alwala a yi sallah a lokacinta. Idan mutum ya yi sallah lokacinta bai yi ba, sallar ba ta karɓuwa. Sannan kiyaye rukunanta da wajibanta. Shi ya sa a nan aqimis sala, Ibn Kathir ya ce ai bi hududiha wa furudiha wa awqatiha, ka kiyaye iyakokin sallar, haddodin sallar, iya farillan sallar, lokutan sallah ɗin. Da haka yi sallah cikakkiyar sallah shi ne ma'ana aqimis salata. Duk wanda ya yi sallah ba tare da ya kiyaye rukunanta ba, ba tare da ya kiyaye wajibanta ba, to wannan bai yi sallah ba. Ya inganta a cikin hadisi, wani mutum ya shigo masallaci ya yi sallah, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin masallacin. Da ya gama ya biyo manzon Allah sallama, manzon Allah ya amsa sai ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli. Manzon Allah ya ce koma ka yi sallah dan ba ka yi sallah ba. A nan malamai suka ce ba wai an kore samuwar sallah ba ne a aikata, tun daga shi ya yi an gani. Me ake nufi lam tusalli, ba kai sallah karɓaɓɓiya ba, sallar da kai ba karɓaɓɓiya ba ce, saboda me ya yi sallah ba yadda ya kamata ya yi ba. Ya koma ya sake zuwa, manzo Allah ya sake mayar da shi, sai da aka yi haka sau uku, sai ya ce wallazi ma'ataka bil haqqi la uhsinu ghayraha, na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ba zan iya sallah da kai wannan ba. Fa'allimni qiyamah, sai manzo Allah ya koya masa, idan ka tashi sallah ka fuskanci al-qibla, sannan ka ɗaga hannuwanka kai kabbara, sannan ka karanta abinda ya sawwaka, ka karanta fatiha, sannan ka karanta abinda ya sawwaka na al-qur'ani, ka yi ruku'u, sai ka daidaita kana mai ruku'u, sannan ka ɗago. Haka manzon Allah ya koya masa yadda ake sallah, wanda hadisi ne da malamai na hujja da shi, tushe ne a babin sallah, wanda ya yi bayanin abubuwan da suke na wajibai a cikin sallah. Manzon Allah ya koya wannan mutumin. Ash-shahid a nan, kun ga ya yi sallar amma aka ce bai yi ba. Da haka wajen sallah dole mutum ya kiyaye duk abubuwan da shari'a ta nema a kiyaye. Sallah tana da rukunai, shi rukuni in babu shi babu sallah ɗin. Idan an rasa rukuni babu, kamar karatun fatiha rukuni ne a sallah, in ba karanta fatiha a cikin sallah ba sallah. Manzo Allah ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba. Kuma dole a same ta kamar ruku'u, kamar sujjada, waɗannan rukunai ne a cikin sallah. Akwai wajibai, abubuwan da wajibi ne a samar da su a sallah. Akwai mustahabbi, abin da mustahabbi ne in ba shi ma sallah ta yi, amma inda shi kuma sallah ta fi zama cikakkiya, to duk irin waɗannan abubuwa ana son mutum ya kiyaye su, to shi ne ya tsaya da sallah. Ya yi waɗansa wasuki da ya tsaya da sallah, wannan ya nuna al'ummar da suka gabata suna yin sallah kamar yadda mu ma muke yi. Sai dai za a iya samun bambanci a raka'a, a rak'o'i, adadin rak'o'i, ko kuma lokutan da ake yi, amma dai suna yin sallah. Can cikin suratu Maryam za ku ga Annabi Isa da yana bayanin karan kanshi, ya ce Ubangiji ya umarce ni da sallah, ya umarce ni da ba da zakka. Kun ga kenan Annabi Isa ya nuna cewa a cikin shari'ar da ya zo da ita akwai sallah. Annabi Ibrahim cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito, lokacin da ya yi tafiya da matarsa suka je wurin wannan sarki suka sauka, kuma sarkin yana kwashi, ko idan ya gama ta mai kyauci yana kashe mijinta da kwashin matar wannan yasa da suka zo annabi ibrahim yake wa matar shi idan ya tambaye ki ki ce ki yar uwata ce ni ma zan ce ki yar uwata ce anan ba ƙarya ne ba domin matar ta yar uwata ce domin akwai ƴan uwantaka ta addini kuma tauriya ce abinda malaman balaga suke kira tauriya ka faɗi magana shi mai sauraro yana nufin kaza kai kuma kana nufin ma'ana ta kaza wanda tana da ɗan nisa da wannan to muhallin shahid lokacin da wannan sarki ya zo ya tambaye ya kuke da wannan mutumi ta ce ɗan uwana ya kuke da ita ce ƴar uwata ce don haka sai ya yi ƙoƙari ya je gare ta idan ya shiga inda take sai ta tashi ta kama sallah tana kama sallah sai ji an riƙe shi ba zai iya ƙara sawa ba sai Allah maɗaukakin sarki ya riƙe shi a gurin sai ya juyo ya batta sannan ya ji kuma ya fara tafiya da komai muhallin shahid a cikin hadisi aka ce sai alwala ta kama sallah ashe su ma suna yin sallah da haka sallah wata ibada ce da al'ummar da suka gabata suna yi mu ma muna yi sai dai kamar yadda muka yi bayani za mu iya shan bamban a lokuta ko adadin raka'a ko na abu kamancin haka faɗin Luqman ga ɗan shi ya bunayya aqimis salata ka tsaida sallah wannan ya nuna a ce daga cikin wasiya da nasiha da uba zai wa ɗan shi akwai maganar sallah kada kai sakaci dangane da sallar ƴaƴanka daga cikin abin da yake sai ta zuciya ya gyara sai ba ta nutsuwa ya ba ta shiriya akwai sallah sallah tana da tasiri masu yawa a rayuwar mutum amma daga cikin mafi girman tasiri tana sai ta zuciya tana daidaita mutum zuciyarsa ya zama alkhairi yana shigarta kuma tana karɓa alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da Imam Ahmad ya rawaito yana cewa ku umarci ƴaƴanku da sallah idan suna shekara bakwai wadribuhum alaiha li ashirin idan sun kai shekara goma kuma to kwa iya dukan su ma in ba su sallar ba duka wanda yake na ladabtarwa da haka hadisin ya nuna cewa ana son ka umarci yaro da sallah yayin da yake shekara bakwai kace masa kai sallah je kai sallah ya alwala bi sallah wannan shine abin da hadisi yake gwada kun ga anan shi ma Luqman ya ce wa ɗansa ya bunayya aqimis salata sannan sai ya ce wa'mur bil ma'ruf kai umarni da kyakkyawan aiki ba ya yin umarni da kyakkyawan aiki sai an san aikin mai kyau da haka malamin sai ce anan yana nuna ka san aiki mai kyau kuma kai umarni da shi ka san kaza mai kyau ne kuma kai umarni da shi sannan wanha anil munkar ka hana mummuna umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki tushe ne mai girma bar ma yana ɗaya daga cikin abin da yake tseratar da al'umma ya hana ta faɗawa cikin musiba da bala'i kuma da hadisai da dama suka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'umma idan ta ga ana ƙanna ba ta hana ba ko azzalimi yana zalunci ba ta hana ba to tana darda Allah ya gane ta da hukuma kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin wannan al'umma ita ce mafi alkhairin al'umma daga cikin ayyukanta akwai umarni da kyakkyawan aiki da hana mummuna kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah dan an nuna maka girman umarni da kyakkyawan aiki da kuma hana mummuna aiki da al'umma da yanzu aka rasa wannan a cikin ta to al'umma tana lalacewa haka nan unguwar da za a samu masu umarni da kyakkyawan aiki da masu hana mummuna aiki unguwar tana zama mai kyau akan samu tarbiyya fiye da unguwar da ba wanda zai hana mummuna aiki ba wanda zai umarni da kyakkyawa shi yasa yana daga cikin abinda ya wajaba maraya shi a cikin mu shine aiki na umarni da kyakkyawan aiki da hana mummuna aiki akwai matakai na umarni da kyakkyawan aiki wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam Muslim ya rawaito ya ga yana waɗannan matakai man ra'a minkum munkaran wanda ya ga abin ki a cikin ana ya ga abin ki kuma abin ya tabbata abin ki shari'a ta hana wannan abin ya gan shi ko ya san ana yi nan ba lallai sharadi sai ya gani ba idan a matsayin shi na mai karantarwa ko mai ilmantarwa ya ji cewa a cikin al'umma ana kaza munkari ko da bai gani irin shi ba to ya zo ya yi wa'azi yanzu ya yi bayani mar ra'a minkum munkaran sai manzo Allah ce fal yughayyirhu bi yadihi ya canza da hannunsa wannan malamai suka ce mataki ne da yafi ƙarfi a gurin shugabanni da kuma mutum inda mutum yake da iko kamar mutum a gidan shi kamar mutum a makarantar shi da ɗaliban shi zai iya umarni da kyakkyawan aiki da hana mummuna ta hanyar aiki da hannu. Amma akwai inda ko mutum ba zai iya yi da hannun ba, saboda ne, saboda masu aiki sun fi ƙarfin shi, masu yin aikin da yake mummunan in yace zai sa hannu ya hana to kuma zai haifar da fitilar da take wanda ake ciki. To sai manzon Allah ya ce falyughayyirhu biyadi fa in lam yastati fa bi lisanihi, idan ba zai iya ba ya hana da harshen shi, ma'ana ya yi nasiha, ya ja hankali, ya faɗakar, ya nuna abin babu kyau. Fa in lam yastati, idan ba zai iya ba, fa bi qalbihi, to a zuciya, ya ki abin a zuciya, ya ji yana jin damuwa. Waɗannan matakai na hana mummunan aiki da umarni da kyakkyawan aiki, ana so duk inda musulmi yake in ana wani mummunan aiki to kada ya gazaɗe wannan uku. In ba zai iya da hannu ba to ya yi da baki, in ba zai iya da baki ba to ya ja baya son abin a zuciya. To ko da musiba ta zo, ko da azaba ta zo, ko da ta haɗa da shi, to ranar tashiyar kiyama Allah ba zai kama shi, ba zai kai wannan abu ba, domin ya yi inkarin abin a zuciya. Amma man radiya wa taba'a, wanda ya yarda kuma ya shiga aka yi da shi, ko wanda ana yi ko a jikin shi, azza akwai wanda ana munkari ya san munkari ne amma zai ce ina ruwana, ai ba ni nake yi ba, kabarinsa daban namu daban, wannan babu imani. Kamar da manzo Allah ya ce walaysa wara'a zalika min al-imani habbat khardal, babu kwatankwacin kwayar komayya na imani ga wanda yaga ana munkari bai hana da hannu ba, bai hana da baki ba, bai ki a zuciya ba, to ba magana imani. To wannan mataki ne na hana mummunan aiki. Sannan kuma daga cikin fiqhun hana mummunan aiki, ana kallon menene aqiba, menene ƙarshe. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala cikin ɗaya daga cikin littafansa ina zaton i'lamul muwaqqi'in ko a'lamul muwaqqi'in da ana faɗa a sunan littafin, ya yi bayanin cewa akwai matakai na hana mummunan aiki. Akwai inda za ka hana mummunan aiki, abinda zai zo ya mai gurbin wannan abinda ka hana abu ne mai kyau, to a nan wajibi ne ka hana, kuma babu laifi ka hana. Akwai inda za ka hana mummunan aiki amma kuma ba abinda zai mai gurbin, ka hana mummunan aiki kuma ba a yi wani abu kuma wanda yake mai kyau a gurin, wannan ma sai ka hana. Akwai inda za ka hana mummunan aiki amma kuma makamancinsa ne zai zo gurin, in ka hana su wannan to za su yi wannan da wannan da wannan ɗin da ɗaya, to na ijtihadi za ka yi kamar yadda yake. Sannan akwai inda za ka hana mummunan aiki ya zama abinda zai biyo baya kuma ya fi wanta girma, to nan kuma sai mutum ya bari ya kyale. Mutum ne yana shan giya, shan giya yake, amma in aka hana shi shan giya to zai koma sata. To shan giya zunubi ne, babban zunubi ne, amma ya taƙaitu kanshi, tunda in ya sha giyar kanshi kaɗai yake cutarwa, wala Allah bai da mata, wala Allah shi kaɗai ne, da haka zunubin yana ƙarewa kanshi. Amma aka hana shi shan giya kuma zai koma sata, sata kuma zunubi ne da ya kai kan wani, sata da fashi zunubi ne da bai tsaya kan mai shi ba, domin zunubai akwai zunubai da suke suna tata'adda, az-zunub hunaka zunubun tata'adda, zunuban da suke yin ta'adda su ƙetare kan wani, yin abin su zai kan wani, kamar sata, kamar zina, kamar kisan rai, kamar baki da makami, waɗannan suna zuwa su ƙetare mai yi su kai wani. Amma zunubi na shan giya, zunubi na shan taba, misali wanda yake shan taba, zunubin ya taƙaitu a karan kanshi. To da haka in za ka hana laifi sai ka ga cewa laifin wani iri ne, idan na hana me zai biyo baya. A nan malamai suna kawo kissar Shekul Islam Ibn Taymiyya rahimahullahu ta'ala, lokacin da yana tafiya da almajiransa ya zo ya ga wasu jama'a daga cikin Tatar, ƙabilar Tatar, suna ta shan giya suna caca a inda suke a wani majalisa. Almajirai suka yunƙura za su fatattake su, yace ku kyale ki, kun ga waɗannan su ne masu yawo a gari ɗin nan, suna fashi, suna fyaɗe, suna zina. Yanzu sharrin ya tsaya a nan inda suke, idan ya zo ka fafare su daga nan to za su shiga gari kuma su addabi mutane. To tunda ba za ku iya hana su wancan ba, ku gwara ku basu fi wannan, don wannan ya tsaya a kansu. Amma in za a iya hana su duka biyun, a hana su shan giyan, a hana su wannan, kuma ba za su shiga gari su addabi mutane ba, to sai a yi wannan, sai zama duk an hana su sharri gaba ɗaya. Almuhim umarni da kyakkyawan aiki babi ne, da malamai sun yi rubuce-rubuce a kan shi. Luqman ya ce wa ɗansa wa'mur bil ma'ruf, kai umarni da al-ma'ruf, al-ma'ruf shine abin da yake sananne mai kyau. Wadha anil munkar ka hana abi mummuna, gurgudan ikon ka da iyawarka. Sai ce wasbir ala ma asabaka, kai hakuri akan abin da ya same ka. Suka ce wannan dalili ne da yake nuna cewa Luqman ya sani cewa idan yayi umarni da kyakkyawan aiki kuma ya hana mummunan aiki, ko bai umarni da kyakkyawan aiki mai hana mummunan aiki ba makawa, sai ya samu cutarwa daga mutane. Wannan ya sa yake tuye hakuri, domin inda zai wannan aiki to sai ya gamu da wannan, sai ya umarce shi da yin hakuri. Wannan kuma haka lamarin yake, inda za ka umarni da kyakkyawa ka hana mummuna, to wata rana sai ka samu cutarwa daga wasu mutane. Kisa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara yi masa wahayi, ya je gurin Waraka, matarsa na Khadija ta kai shi gurin Waraka, inda farkon wahayi da aka fara yi manzon Allah kenan, bai taba ganin mala'ika ba, sai kullum rana guda mala'ika ya zo masa. Ya dawo gida ya gaya matarsa, ce ki zo mu je gurin wani san faffana da yake yayi karatu, kai mai bayanin abin da ka gani. Manzon Allah ya je mai bayani, ya ga kaza ya ga kaza, sai ce wannan da ka gani shi ne irin mala'ikan da ya zo wa annabi Musa. Sai ce ya laita ni jazi'an, ina ma ina da ƙarfi, yayin da mutanen ka za su fitar da kai. Sai manzo Allah ya ce ni za a fitar daga garin Makka. Sai ce ƙwarai kuwa ba wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi ba sai sai an fitar da shi. Dai wanda ya zo da cewa duka annabawa haka suka gamu da wannan, to haka kuma magada annabawan haka nan, duk wanda zai zo da abu mai kyau ya hana mummuna, to akwai buƙatar ya yi haƙuri da abin da zai same shi. Shi ne in abu ya same shi to ya yi haƙuri ya nemi lada a gurin Allah. Amma wannan ba yana nufin kuma kada ya yi ƙoƙarin kare kanshi ba, ba kuma yana nufin kada ya bi matakai ba. Kunga ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo yana wa'azin da abin ya sutura, hijira aka umarce shi ya yi, kuma da zai hijira ma sai da ya ɓoye, sai da ya kwana uku a cikin kogo ya ɓoye. Saboda ne ana neman shi a lokacin a kashe shi. Sai wanda ya nuna ashe ruko da sababi don kare kai daga wata fitina ba laifi ba ne. Ba laifi ba ne in kana wa'azi ka ji labarin wasu suna nema za su illata ka ka ɓoye, ba laifi ba ne. Ko ka gudu inda za ka samu aminci, ba laifi ba ne. Ba daidai ba ne ka ce a to tunda an ina aikin Allah ne kurin zan tsaya in ya so su cutar da ni. A'a, idan suka same ka inda kake kai iya ƙoƙarinka baka samu nasara ba, to nan wannan mutuwa da za ka yi mutuwa shi mai girma da izza da ɗaukaka. Amma shari'a ba ta yarda da mutum ya zauna ki kare kanshi daga cutarwa ba, bal ma a shari'a duk wanda ya zo zai kashe mutum ko zai taɓa mai dukiya ko mutunci, shi kuma garin kare kanshi ya zubar da jinin shi, to ya zubar da jinin banza. Saboda me yanzu kare kai yake dafa sa'in ne yana kare kanshi, musamman ta kai ba zai iya kare kan ba sai ta hanyar halaka wannan ɗan. To in yayi haka ya zubar da jinin banza, domin yanzu ya zo wannan shi kuma in aka kashe shi a wurin kare mutuncin shi ko dukiyar shi ko ran shi, to wannan yayi shahada, man qutila duna malihi fa huwa shahid. Duk wanda za a kashe wajen kare dukiyar ka ko mutuncin shi yayi shahada. To amma duk da haka ana son mutum ya yi haƙuri, da haka haƙuri a nan wajen jajircewa da ci gaba da aiki, kada ya daina haƙuri idan an masa wani abu ya nemi lada a gurin Allah. Don haka ya ce wasbir ala ma asabaka, sai ce inna zalika, ka ga wannan haƙurin da kiran da umarni da kyakkyawan aiki, min na'azmil umur, yin haƙuri akan abin da zai same ka a dalilin wannan yana daga cikin al'amura manya-manya waɗanda ake ƙulla azama a kansu ba a wasa da haka. Sai kira shi zuwa ga haƙuri. To a nan za mu ga ayyuka ne yake gaya masa abubuwan da zai tsaye da sallah, umarni da kyakkyawan aiki, hana mummuna. Sai kuma idan abin da ya shafi ladabi, ladabi na mu'amala da mutane, wala tusair khaddaka linnas, kada ka juyar da kanka, ka bijirar da kanka, ka juya mutane baya. A su'u kamar yadda malamai suke bayani, cuta ce da ke kama raƙumi ta ya zama wuyan shi ya launi yana ta kewayawa wuri ɗaya. To sai aka ce wala tusair khaddaka, khadd shi ne kamar kumatu, to kada ka juyar da fuskar ka kenan linnas, ga mutane. mana mutane sun to dan wulakanci gare ni ka kawar da kai kullum kamar baka gan su ba kada kai haka shine ma'ana wala tusair khaddaka linnas ay la tu'rid bi wajhika 'anil nas idza kallamtahum in kana musu magana kada ka juya wani guri ka tozarta su kada kai haka au kallamu ka ko suna maka magana ihtifaran minka lahum kana mirina su wastikbaran 'alayhim kana muku girman kai kada kai haka walakin amin janiba amin da ake so ka zama saukin hali wabsut wajhaka ilayhi ka shimfida fuskarka ka saki fuska manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana fadar cewa daga cikin abin da yake sadaka akwai kalma mai kyau wa antal qa'aka bi wajhi tal haka nan ka gamar dan uwanka da fuska sakakkiya ba ka shirkire ba ka fata rai ba to kada kai mutane irin wannan ko ga anan yana koya masa yadda zai mu'amala da mutane kaushin hali da tsanantawa baya sa mutane su ji abu abin da ake so shine hikima kuma in kana da kuma yake koya wa dan shi yasa manzon Allah ma Allah shi ne fawai ma rahmatin min Allah linta lahu saboda rahmar da Allah ya maka ta annabi ya Allah ya baka linta lahu ka tauka ka musu walau kunta fazzan ghalidan qalbi lam fadu min hawli da ka zama mai kaushin zuciya mai tsanani da kun wato kuma wannan abu ne da yake tantance duk wani mai tarbiyya ta mutu da shi malami ne a makaranta uba ne a gida babban wani da kannan shi ko ku a'a shugaba ne ga al'ummar sa idan mai so tsayawa akwai inda ake yin tsanani akwai kuma inda ba a buƙatar tsanani daukan tsanani a yi shi a gurin da ake buƙatar a yi laushi ba hikima ba ne yin sako-sako a gurin da ake buƙatar tsanani ba hikima ba ne ana san kowane abu mutum ya sa shi a inda yake amma al'aslu shi ne mumini ya zama mai saukin hali shi ne asali shi ya sa manzo Allah ya nuna mafi alkhairin mumini wanda ana samu da shi yana samawa ba wannan an je kusa da shi ba a samu da shi ba wanda ko baya samawa da mutane ba da haka anan yi masa wa'azi da kafi ya zama mai tawadu wala tusair khaddaka linnas kada ka zama mai girman kai ka dinga rena mutane kana kawar da mutane kada kai magana kana kawar da kai da gurin mutane wannan tawadu kenan tsantsan da kai da saukin hali to haka ake son mutum ya zama kada mutum ya zama mai jin cewa shi wani ne shi ya isa sai ce wala tamshi fil ardi maraha kada ka tafi a bayan ƙasa marahan kana mai jiji da kai kana kuyala mutakabbiran jabbaran alidan kada ka tafi a bayan ƙasa ka tafi a bayan ƙasa kana matsayin bawa daga cikin bayin Allah kana mai tafiya cikin ma'ana girmamawa cikin nutsuwa Allah baya san mutumin da zai dinga nuna isa shi yasa a cikin wata suratul isra Allah ya ce wala tamshi fil ardi maraha innaka lan taqriqal ard yadda yake da jin isa baka isa ka huda kasa ba walan tablughal jibala tula ba kuma za ka kai duwa su tsawo ba kai ba ko mani halitta ce karama wani mutum ya tsawo yana kakanta yana nuna isa yana jin shi wani ne sai yake cewa wani daga cikin magabata ka san ni wa yake kware kware na san kai waye asalin ka dugar ruwa ne wulakantacce alam na khuluqukum min ma'in mahin ruwa ne wulakantacce asalin ka wanda idan ya taba tubar mutum aka ce wanki in mutum ya sadu da iyali aka ce ya wanka kafin ya ibada sannan da kuma da ka fito ba komai cikin kafa sai ma'ana bawali da bayan gida shine kake dauke da shi ba wani abu ba sannan in ka mutu makarshe ka zama tsutsa abinci na tsutsa da kwari ko waye kai menene da girman ka ashe dan adam bai da wani abu illa imani da takwa shi yasa Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum idan kin jiki ne wannan jikin wata rana karshen shi cikin rana ka ci ka sha kai kai ba ka mutu kabari ya karba ka rike tsutsa ka sharba shikenan ba wani abu dangane da dan adam to sai da ka mutum koyo ke dinga tuna asalin shi da yadda yake da ka kada ya girman kai ga bayin Allah mutum ya zama mai kankan da kai mai tabiya cikin nutsuwa saboda mai inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin Allah baya san duk mai tafiya da kasaita faqur mai alfaqari mai nuna isa mai nuna jin shi ya fi kowa shi yasa daga cikin alamun isa da nuna wannan akwai jaltibazi a ƙasa sai manzon Allah ya hana mutum ya jaltibazi shi a ƙasa musamman namiji dan Allah yake in za ka iya sare da kwabe in ba za ka iya ba ƙasa karshe kada dai ya wuce idan ƙafa kada kai tibazi kana jin su kana wannan domin aiki ne na jabajira jabberun mutane su suke yin wannan har gobe za ka gani cewa masu mulki wanda suke amfani da alkyan ba da manyan kaya zaga ana yin su har ƙasa to alama ce ta girman kai shari'a ta hana in mutum zai yi wannan da girman kai ma azaba su ta daban ce in ba dan girman kai bane to shi ma kuma Allah ya hana manzon Allah ya hana in za in ba za ka iya ba mafi ƙarshen mataki kada tubajin ka su wuce idan kafarka mace ita ce shari'a sai mata izini da ta sanya tubajin ta ja saboda ita so ake karine jikinta gaba daya har Ummu Salama take cewa ya Rasulullah ya dangane da abinda aka shara tubar ta shara na kazanta ko na manzo Allah shi ya tahiruhu ma ba'dahu idan abinda yake gaba kuma zai tsarkake na bayan idan kika taba wani abu na najasa kika cigaba da tafiya to can gaban kuma kasar da zaki taba za ka tsarkake abu amma namiji to ake shi ya zama kayan shi madaidaita kada su wuce idan kafa kada su ja kasa domin me kullum ana son mutum ya zama mai tawazu masu hikima suka ce kai tawazu ka zama kamar wata wata idan ka zo ya fito ka zo bakin ruwa sai ka gan shi a cikin ruwan amma kuma san sa me yake amma a ƙasa kake gane shi cikin ruwan ki karka zama kamar hayaki hayaki kullum in ya zo sama yake amma kuma da yayin sama huhu sai ya wace shikenan ba inda yake zuwa amma ba za ka taɓa ganin hayaki ya fito ya yi ƙasa ba sama zai yi to kai ba haka ake so so ake kaza mai tawazu mai ƙanƙan da kai wata rana wani mutum ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗauki rama ya ɗauki rawa haka jikin shi yana rawa saboda tsoro kwarjini sai manzo Allah ya ce hawwin ala nafsika lambanta wa kanka ka nutsu innama ana ibnu imra'atin ni dan mace ne ta'qul al-qadida fi makkah mahaifiyata a makkah take haihuwa ta kai ne ma ana manzo Allah yake ga masa kada wannan suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda tawadu'in shi a majalisar shi ma baya sa wani abu da zai bambanta da mutane shi yasa in mutum ba ko ya zo sai ya tambaya waye manzon Allah sai ya tambaya saboda baya ware kansa da wani abu da zai bambanta shi da sauran mutane ba a dora masa karaga ya zauna duk da yafi kowa a id nazara fil khalqi ta'lam bi annahu ka Ahmad lam yunsha wala huwa yunsha lahu rutbatun fawqa simakan bi kadi hamad wa kafu nada tahti sahaba mata hamad wa ayu al huda bil amri wan nahi uqimat idha uddidat li rusul al ayu taqaddamat fa ayu rasulillah azla wa adwa Allah jidda haka baya da girman kai sallallahu alaihi wasallam daga cikin wannan tsobi na tawazu manzon Allah da rashin girman kai har hadisi wanda Imam Anas ya rawaito a cikin Muslim da Bukhari cewa manzon Allah ya kai har yarinya ma tana iya zuwa yanzu take tana son ganin shi kuma manzon Allah yake miji kuma ya je ya saurare ta ya biya mata abin da take bukata ko mace ta zo ya Rasulullah ina son ganin ka manzon Allah ya taso ya saurare ta saboda tawazu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka duk mai mulkin da ka ga yana kullu kobarsa daga talakawa ma'ana ya sanya shamakin ta kare shi da su ba ya yadda su gan shi sai dai shi in yana so a kira mai mutum amma kai ba za ka jefa da shi ka gan shi ba to wannan mai mulkin da yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sauraron al'umma a koyaushe yana jin bukatun su kuma yana kankan da kai ba ya da girman kai girman kai dabi'a ce mara kyau dan haka anan ya gaya masa abinda za ka yi kenan dan Allah baya san wanda yake mai alfaqari wanda yake nuna isa sai yake cewa waqtik fi mashika wannan kuma adabin nafsi kenan wanda yadda zai mu'amala da mutane kare wuna karka su to kuma anan waqtik fi mashika in za ka yi tafiya kai shi saka saki ba a san mutum mai tafiya gaf 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 gaggawa ba kuma a san mutum mai tafiya la kakai la kakai ana san ka zama baina baina wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idha qatabahum al-jahiluna qalu salama suna tafiya a bayan ƙasa cikin nutsuwa ba gaggawa da kuma kima ba kuma tafiya a hankali shi yasa manzo Allah yana tafiya da sauri amma cikin nutsuwa ba a san mutum yana tafiya na kai na kai daga kamar ba namiji ba ba kuma a san gaggawa da zaka wuce kima sai ta fitar da mutum kuma daga cikin muru'a da haka koda a jin hawari a yau na zamani mutum a cikin gari inda bai kamata ya gudu bai sai a jin hawa yana rage mutum muru'a abinda ake so akwai inda zaka gudu din kila guri ne da ba kowa da haka baka tunanin wani zai gita ko wani abu ya faru sai ka tafi gurgurdan din ma ka tafi gurgurdan abinda hankali zai dauka domin akwai gudun da shi kuma ya wuce kima shi kuma mai halakarwa ne da haka mutum ya zama banin insanu ala nafsihi basira mutum ya zama yana auna abuwa komai yana yi yadda ya dace to wajen tafiya ana son mutum ya zama yana tafiya tsakakin shi shine waqfi fi mashika kai tafiya in ka tashi tafiya ta tsakakaki kai ba mai sauri ba san ko ba tafiyar da take ma'ana tafiya ce wadda take ta zama ta yi karanci ana tafiya a hankali ba shi yasa ibnu kasir yake ai imshi muqtasidan ka tafi tsakakaki mashiyan laysa bil bati'il mutasabbit ba tafiyar da take a hankali ba wala bis sari'il mufrid ba kuma gudun da yake kima ba bal adlan wasatan bayna bayna ka tafi tsakakaki kai ba mai saurin da yake kima ba kuma tafiya a hankali ba da haka nan ya ba su ladabin da ya kamata su fito da shi a karantar shi sai ce waqdu min sawtika ka rage muryarka kada ka daga murya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cikin sifar da aka bada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya daga murya baya takaci wani in yazo guri sai ka sanya zo da ya fito kasuwa shi ne zaka ji kwala murya ya kira wannan ya daga ayaya dalan da baya nan guri shi ba daidai ba ne ana son mutum ya zama yana daita muryar shi idan da akwai bukatar ya daga murya saboda zai ji yadda jama'a jawabi ne ne jama'a na da yawa ba laifi amma mutum ya zama mai hayaniya wannan ba dalili bace mai kyau ana son mutum ya zama baya magana sai inda fa'ida in ba fa'ida ne jama'a shi ke so da haka anan ne sai ka sassauta muryarka ai la tubalighu fil kalam wala tarfa sawtaka fi ma la fa'idata fi kada ka daga muryarka cikin abin da babu amfani mabi kuma hadari daga murya yayin da ake karanta alqur'ani ko hadisi mutum ya zama yana surutu Allah madaukakin sarki ya ladabtar da mu cewa la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd kada ku daga muryar ku sama da ta annabi wannan ana zaune majalisi ne kenan da sahabbai kada ku dinga bayyana magana ga yadda kuke bayyana wa junanku da karfi ba nutsuwa an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun dan kada ayyukan ku turushe ku sani ba yau kinga ayat ta sauka sai zama sai gina Abubakar sai gina Umar suna magana da manzon Allah amma a hankali a hankali kisa wannan ladabin yana nan da Allah zai kai ka Madina ka ziyarci inda manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallama to ka tafi cikin nutsuwa da ladabi kada ka je kana daga murya ka je kana magana a hankali a hankali a hankali saboda manzon Allah ladabin yana nan sawa'u manzon Allah yana cikin duniya ko ba ya duniya haka nan idan baka gurin da manzon Allah yake kana inda ake karanta hadisan manzon Allah sai ka zama cikin nutsuwa sahabbai suka ce mun kasance a gaban manzon Allah cikin nutsuwa ka anna ala ru'ufina tsayi sai ka ce kamar in ku aka dora mana kisa majalisi na malamai za ga majalisi ne na nutsuwa majalisi ne na hankali majalisi ne na samun kwanciyar hankali ba majalisi bane na kakaci da ife-ife haka majalisin manzon Allah yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan ladabin da ake tsakiya lokacin da muka je garin Madina shekara 20 baya mun samu ɗaya daga cikin malaman mu Allah ya ji kanshi da rahma Sheikh Umar Fannata yana karantarwa yana cikin masu karantarwa a masallacin Annabi kun san masallacin bayan la'asar da bayan magriba aka yi darussa saboda girman masallacin kowane malami an shede mai inda zai darasi a lokaci guda kana iya samun malamai uku hudu suna darasi wancan yana ta gabas wannan yana ta yamma wancan yana gaba wannan yana baya
kuma ba karatu wani ba ya shiga nan ido mun gurin yana da girma kamar yadda muke gani kuma kamar yadda waɗanda suka je suka sani masallaci ne mai girma da aka fada da shi to shi Sheikh Umar sallata sai zaman inda yake karatu cikin rauza ne inna manzo Allah yake ma baina minbari wa baiti rawdatun min riyadil janna wannan da manzo Allah yake tsakanin minbari da gidana akwai dausaye daga cikin dausayen aljanna kuma malamin suka ce hadisin ala haqiqatihi gurin cikin aljanna ne da haka in ka shiga gurin ka shiga aljanna wanda suka ce abinda ake nufi gurin idan kana gurin guri ne na samun aljanna da dai bayanan malamai kan wannan to guri ne da yake yana da kwalala a cikin masallacin to shi anan aka aje ne kujera yake karantarwa to amma yana daga cikin abinda muka tarar a lokacin na ladabi kowane malami an sa mai sifika a jikin kila kamar yanzu idan nan area nake karantarwa to wannan filologi ya samu sifika yadda ina yi wanda yake gurin zai bi haka wancan da yake gaba zuwa amma shi a cikin rauza ba a sanya mai sifiko ba da muka tambaya sai aka ce saboda ga rauza ga kabarin annabi in aka sa sifika ana ganin kamar sautin zai daga kuma ba buƙatar sai an sa tunda mutane za su yi bi amma in sallah aka zo ku kira sallah wannan sai a sa da yake duk al'umma kuma mutane ne da yawa amma yanzu karatu tunda aka kada rauza ne kada a sa sifika to wannan ladabin yana nan har yau na girmama annabi sallallahu alaihi wa sallama da girmama maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ce inna ankara al-aqwa ka sani mafi munin sautuka na sautin hamir sautuka na gashi ma'ana inna aqba al-aqwa sauti mafi muni na sautin hamir saboda ne saboda shi zaki in zai yi kuka sai ya daga muryar ya bude to kuma zaka ji kukan ba daɗi kuma zaka ji muryar ta fita da girma to sai aka manta wanda zai daga sauti yayin magana to cewa ya sani mafi munin murya shine da sautin hamir murya ta zaki anan an kamanta wannan ne dan a daga nuna maka munin abu sai za su malamai suka ce wannan yana gwada daga sauti ba da fa'ida ba daga sauti da hayaniya haramun ne saboda ni saboda an buga mai misali wanda zai fito da mure shi jaki kukan shi kuka ne da yake yana da muni kuma sai inganta a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan kuka ji kukan zakara zakara yayi kara to ku roki Allah fadalarsa domin ya zama laiku ne idan jaki yayi kuka manzo Allah yace ku nemi tsarin Allah daga shedan domin ya ga shedan ne ya ga Hausa yace kukan jaki ra'ayi ba ra'ayi bane shedan yake da ni in ya ga shedan ne sai ya kwada kuka to abin da yake a sunna da kafi jaki ya kwada kuka sai ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim haka manzo Allah ya koya dabbobi suna iya ganin abin da ba ma gani da haka da wuri mamaki wannan hadisi musamman yanzu yadda aka samu waɗanda da sun ji hadisi kokari ke su auna shi da hankali su kalle hadisin dabbobi suna iya ganin abin da ba ma gani kamar da za su iya jin abin da ba ma ji akwai dan adam da baya ji amma zai yi yana da dabba kuma tana ji a gida da haka wannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa shi yasa cikin fadin sa inna ankara al-aqwa cikin wannan aya dalili ne da yake nuna munin daga sauti yayin da za a yi magana ko yayin da ake jayayya mutum ya daga sauti yana yayiya to sai mun kokari mun gyara idan muna magana cikin nutsuwa sai da na san ɗabi'ar mu da yawa daga cikin mu muna da ɗabi'ar daga sauti yayin magana haka kuma wasu ƙabilun su ya danganta ƙabila ƙabila za mu yi kuma ya raba su kuma sun fi mu daga sauki yayin da suke magana wasu kuma kabila za ga su kuma kasa kasa za kai mamaki ka ga mutanen Indonesia ka ga mutane 50 suna tafiya amma kana gaban su kana ga ba za ka ji surutu su ba amma mu wani sai in an taso daga harami a aikin haji ko umara mutum uku suna gaban ka ko biyu suna jira kana bayan su kana jin abin da suke kasa sauki to abin da ake so mutum ya dinga ma'ana rage sautin shi sai inda bukata in akwai bukata to babu laifi da haka wannan aya ladabi ne ake bamu na bari ihu a fuskar mutane kada mu musu ihu da tozar ta su haka nan kuma kada ya zamana daga sautin mu a lokacin da babu bukata to wannan wasiya tana ɗaya daga cikin wasiyoyin da Luqman yayi wa ɗansa Ibn Kathir bayan yayi tafsirin waɗannan ayoyi sai ya kawo yayi fasali ya kawo hadisi kan fadalar tawazu da kankan da kai wanda mun yi bayani mun ambaci abin da yake gwada haka sai kuma yayi wani fasali ya kawo hadisi kan kyawawan halaye domin waɗannan abin da ake magana a kai kyawawan halaye ne ka zama kana tafiya ba wulaƙanta mutane ba gaggawa cikin nutsuwa sannan in za ka yi magana cikin nutsuwa duk kyawawan halaye ne yayi ka hadisi da suke nuna girman kyawawan halaye sannan sai yayi fasali kuma sai kawo hadisai da suke nuna illa da muni na girman kai wanda duk cikin bayaninmu mun shigar da waɗannan abubuwa ɗin sannan yayi fasali na ƙarshe yayi ka hadisai da suke magana dangane da abin da ya shafi kuyala alfaqari da ji da isa shi ma ya kawo to waɗannan ayoyi da muka karanta da na jiya da na yau su ne wasiyar Luqman ga ɗan shi idan mun bi su da ke zargi za mu ga ya masa wasiya ta farko wa'azi na farko da kada yi shirka da Allah shirka zalunci ne mai girma sannan kuma sai ya gangaro abu na biyu ya yi masa wasiyi kan sanin girman Allah da aikata kyakkyawan aiki da barin mummuna da ya sani duk lokacin da ya yi aiki mummuna ko ya yi aiki kyakkyawa to ba bai taɓa ga kurin ba Allah zai zo da wannan aiki in an zo a kiyama za a zo da shi a hisabi sannan sai ya masa wasiyi da tsayi da sallah sannan ya mai wasiyi da umarni da kyakkyawan aiki sannan ya mai wasiyi da hana munkar mummunan aiki sannan ya mai wasiyi yin haƙuri akan abin da zai same shi a dalilin wannan aiki da yake sannan ya mai wasiyi da kada ya raina mutane kada ya dinga hujjarar da fuskarsa yana kawar da kanshi don raina mutane sannan ya mai wasiyi da kada ya tafi yana mai taƙama da nuna isa a bayan ƙasa domin Allah baya son bawa da yake irin wannan ayyuka sannan ya mai wasiyi wajen tsaka-tsaki wajen tafiya kada ya zama yana tafiya cikin kasala da langwai kada kuma ya zama yana tafiya da saurin ta yi wuce kima sannan kuma ya mai wasiyi wajen sassauta sauti ya zama sautin shi yana fita kaɗan daidai bukata kada ya dinga ɗagawa idan babu bukata kada ya zama ife-ife da kakaci wannan su ne wasiyoyin da Luqman ya waɗa shi kuma shi ne yake gwada maka irin hikima da Allah ya ba shi wanda in ka kalli waɗannan wasiyoyi za ka kowa yana da bukata to kamar yadda na faɗa Luqman kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wannan aya ya ba shi hikima muka ce ɗaya daga cikin magabata yana cewa ya karanta abinda ba zai gaza 10,000 na hikimar sa ba Ibn Ashur da yuzu yana tafsirin wannan aya waɗannan ayoyi sai ce zuwa lokacin da yake rubuta wannan tafsiri ya samu hikima guda 38 to ya samu su daga ciki za mu karanta wasu daga cikin hikimomin Luqman waɗanda aka samo daga littafai da kuma bayanin wasu malamai a muhim maganganu ne wanda za su amfane mu kuma na hikima ne kaɗan daga cikin za mu karanta yana cewa man kana lahu min nafsihi wa'id kana Allahu kana lahu min Allahi azza wa jalla hafi duk wanda ya zama yana da mai masa wa'azi wanda ya zama yana da wanda yake jan hankalin shi zuwa ga abin da yake mai kyau da barin abin da yake mara kyau to babu shakka wanda yana da kariya daga wajen Allah wannan ma a tsarin manhaj akwai wannan cewa duk wanda zai zana gaba wanda bai da wanda zai faɗa mai yayi ko ya hana shi ya bari to babu shakka wannan yana cikin wanda suke yi hasara kuma bai samu abin da ake so a samu ba wa man anfaqa an-nasa min nafsihi duk wanda yayi wa mutane adalci zadahu Allah ta'ala bi zalika izza sai Allah ya tsara mai daukaka wa dhulli fi ta'ati Allah ta'ala kankan da kai wajen yi wa Allah da'a ya fi sanya mutum ya samu soyayya a wurin Allah fiye da wanda zai nuna girma da izza wajen saɓon Allah daga cikin irin hikimar da aka haƙaƙaito daga Luqman yana cewa darbul walidi li waladihi darbul walidi li waladihi uba ya daki ɗansa idan ya yi abu ba daidai ba kasu imajinin zar'i kamar taki ne da ake sawa shuka in taki ne ba daidai ba ka tsawatar har wata rana ka fi ka daki shi idan ya bar abin to ba tsayayya ba ne taki ne kamar taki ne ake sawa shuka kaga aka sawa shuka taki za ta fito za ta yi kwari za ta yi kyau da haka nan tambayi ne da cewa yana cikin abinda a tarbiyya akan yi idan bukata ta fi duka
amma ba duka da zai cutar ba duka da wuce kaida ba sannan daga cikin irin hikimomin da aka sabo daga Luqman yana cewa ya bunayya ya ce dan dana urdullaha azza wa jalla ka dinga fata da kauna a wajen Allah raja'an la yujrika ala ma'siyatihi ta'ala fata da kaunar sai da ba za ka je ka saba wa Allah ba wa khafilla ma'ana fatan anan yana nufin kana da fata da kauna da sauran samun rahmar Allah amma kada wannan fatan yayi yawa kuma ka kai zuwa ga saban Allah in fa akwai waɗanda saboda tsabar gururi shi gane yake a lahira ma sai abin da yake so za a yi mai irin mutanen da suke cewa duniya ta muce lahira ma ta muce dan haka a duniya yana izza yana gururi in an je lahira ma sai abin da ya ga dama yake kada kai kada raja'in kai zama irin wannan raja'in ka tsakaninka da Allah kana fata in ka mutu za ka shiga aljanna kana raja'i in ka mutu kana yi kyamma koma amma kada wannan ya kai ka saba wa Allah sannan wa qafillaha subhanahu ka ji tsoron Allah khawfan la yu'tika min rahmatihi ta'ala ulan da ba zai sa ka dauke tsauna daga rahmar Allah ba kenan ana abin da yake nufi ka zama bainar qawli wa raja kana fatan rahmar Allah kullun tunaninka da kyakkyawan fata kake wa Allah in ka mutu zaka samu kyakkyawan sakamako saboda me saboda kana gani daidai gurgudo kana jin Allah amma ba wannan bai sa ka shanta ki ba sannan kada kuma tsoron Allah ya kai ka ga dauke kauna daga rahmar Allah shi yasa suka ce man abada Allah bil hubb wahdahu wanda zai bauta wa Allah da so kadai to fa huwa murji'u wannan murji'i yana da aqida irja'i wannan ma'ana shi baya tsoron azabar Allah shi kullun da zai magana kullun aljanna 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 to wannan sai sa kuma ya zama murji'i sai ya ki sai abin da ya kamata ya ki abin da ya kamata ya bar ya ki bar sai a waye gaje daga ganin aishi ya ma gama samun duniya da lahira da aka sai shanta wa man abada Allah bil khawf wahdahu wanda zai bauta wa Allah da tsoro kadai kullun azaba 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 zai zama khawari zai zama haruri sai a waye gari ya zama khawari da wanda kullum wa'azinsu sai dai magana azaba ba magana rahma kullum irin wa'azukan da da can ake in ka ji wani wa'azi ana wa mata sai ka ga ba mu tsayar aljanna duk matar da take kaza'ir wuta ce wanda take kaza'ir wuta ce wa ta zero abubuwa ka ce guda na wa'azin irin wannan duk matar da take wannan sai ta ji ma jin rayuwar ta fita aranta to sai a waye gari sai mutum in yana jin wannan hali ya kudurta wannan sai zama haruri sai zama bakawari banda fada ba abin da zai amma abin da ake so ka bauta wa Allah bil hubbi war raja'i wal khawfi da tsoro da fata da kauna abin da ake so kenan daga cikin abin da aka haka kyau daga Luqman yana cewa man kaza duk wanda yayi ƙarya zahaba ma ku wani ya zama da mutunci ce fulka shi ma'ana darajar shi da kima shi ta tafi wa man sa'a khuluquhu kasura ghadbu duk wanda halayen sa suka zama munana to za su zama kullun cikin damuwa wa naqlu suquri min mawadi'iha ay yusaru min ifhami man la yafham ka dau dutse daga inda yake dutse ka fafe kasu ka cire shi ka canza mai guri ya fi sauki kan a baka ka fahimtar da wanda baya fahimta ma'ana wanda ya zama balidi baya fahimtar abu to gwara a ce ka dauki dutse daga inda yake daga cikin hikima sai yana cewa ya bunayya ya kai dana ka sani na dauki karfi na dauki duk wani abu mai nauyi amma ban dau abin da yake da nauyi ba irin mummunan makoci yana so ya nuna munan makoci mummuna yace duk wani nauyi da wata wahala ya ganta a rayuwa amma bai ga mummuna ba irin mummunan makoci yace kuma na kankani daci amma ban kankani dacin da yake talauci ba wannan daga cikin hikimar Luqman kenan yana cewa ya kai dana in zaka aika dan aiki kada ka aika jahili kada ka aika jahili wanda bai san me ya kamata ba idan baka samu mai hikima wanda ya dace ba to ka zama kai zaka je da kanka ba wanda zaka aika ba daga cikin hikimomin sa yana cewa ya dana kada ka zama safa-safa fatubla sai a haɗe ka sannan wala takun murran kada kuma ka zambe da kin hali fatul fasi'a furgar da kai abinda muka so makaranta ma'ana ka zama mai saukin hali mai kyakkyawan hali kada ka zama sako sako
sai a rena ka a haɗe ka kada kuma ka zama mai kaushi da yawa sai mutane su furzar da kai yana cewa ya ɗana kada wanda ya ci abincin da sai mai kiyaye dokokin Allah sannan duk abin da za ka yi lamarinka ka shawarci malamai waɗanda suka san lamarin da gaske irin maganganun yana ce ya ɗana maganarka ta zama mai daɗi fuskarka ta zama sakakkiya to mutane za su so ka fiye ma da wanda yake ba su kyauta maganarka mai daɗi fuska kuma kana sakin fuska to za su ƙaunace ka fiye da wanda yake zuwa ya ba su wani hadisi wanda bai inganta ba amma ma'anar shi mai kyau ka zama mai gudun abin mutane sai mutane su so ka ka zama kuma mai gudun duniya sai Allah ya so ka kuma in ka zama mai kwaɗayi mai kwallafa rai to mutane sai su kika domin shi dan adam duk yadda ya kai da yalwar abu da samun abu a tare da shi in dai zaka ce ba ni ya baka ba ni ya baka to wata nan sai ya kosa wani wani yana cewa ko kasa wanda ga tanan ko ina suke roƙon mutum ya baka kullum in ka zo ka roƙa shi ba baka wata nan in ka zo sai ya kore ka Allah madaukakin sarki yana fushi in aka daina roƙon shi duk madan adam yayin da ake roƙo yayin yake jin ba daɗi duk haka mutum ya zama mai kamewa ba mai kwaɗayi ba ba mai kulafuki ba in an baka ba tare da ka roƙa ba haka manzon Allah ya ce in dukiya in wani abu ya zo maka daga wannan dukiyar ba tare da kwallafa rai da roƙa ba ka karɓa kada a baka ka ce ai ni na wadatu ba na so ka ce ai ni na mu ƙarfin ka za kai gidan wani a'a in dai ba roƙa kai ba ba kwallafa rai kai ba aka zo Allah ne ya baka karɓi in ko ba a baka ba ka yi haƙuri ka nema daga falala Allah Allah zai baka to haka suka yi ta haka yi tun irin a kalmomi na hikima da Allah ya baiwa da kuma wanda mafi girma su ne waɗanda Allah ya yi mana a cikin wannan sura ladubba ne da ya wajaba mu ladabci da su idan muna so mu samu rayuwa mai kyau duniya da lahira Allah ya dace da mu abin da yake daidai Allah ya ba mu dada wanda ya zama na kuskure Allah ya yafe mu ya ba mu ikon gyarawa Allah madaukakin sarki muna tawassuli da wannan ibada ka ba mu zama lafiya da albarka a cikin wannan kasa ta mu da dukkan kasashen mu ni gaba daya Allah duk wanda yake da bukata a wannan waje ta alkhairi Allah ka biya mai bukata shi Allah madaukakin sarki ka kara mana arziki da albarka Allah ka ba mu dadin wannan abin da muke gudanarwa Allah ka karba abin da muke yi na ibadu a cikin wannan mutane albarka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.